sashen Hausa na VOA ke maku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. A cikin wannan shiri na yanzu, Hassan Maina kai nake gabatar da wannan shiri na musamman. Yau saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da suka sa aka rufe ma'aikatu da yawa, ciki har da wasu sassa na babban headquarter mu dake birnin Washington DC. Za mu kawo muku shiri na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Abuja. Shirin na musamman zai kunshi rahotanni na musamman ne, tattaunawa, hirarraki da kuma wata sabuwar waka ta fadakarwa akan cutar corona. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Nahiyar Turai ta zama wuri da annobar cutar COVID-19 ta fi barna, yayin da kasar nahiyar Turai da cutar ta fi shafa wato Italiya ta bayyana cewa ɗaruruwan mutane sun mutu jiya Lahadi. Adadin mutane da suka mutu a kasar ta Italiya a yanzu sun zarta 5,400 dukkan ayyuka da ba na buƙatar yau da kullum ba an rufe su a kasar a lokacin da kasar take kokarin dakile annobar ta coronavirus. Wannan ne mafi mawuyacin yanayi da muka shiga tun bayan yakin duniya, inji Prime Minister kasar Giuseppe Conte. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus da ke jami'ar Johns Hopkins ta ce akwai akalla mutane 53,578 waɗanda aka tabbatar sun kamu da ƙwayar cutar a Italiya. Ƙasar Cuba ta tura likitoci da jami'an jinya zuwa ƙasar ta Italiya domin kai ɗauki wajen magance cutar. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU ta tabbatarwa kasar ta Italiya cewa bashin da ake binta ba zai hana ta ranto kuɗi domin magance cutar ba. Shugaban kungiyar ta EU Ursula von der Leyen ta ƙara da cewa ba za ta kyale 'yan kungiya su tunkari wannan matsalar su kaɗai ba. Masana a kasar Iran sun ce sako-sako da kasar ta yi wajen yaƙi da cutar coronavirus ya ƙara yaduwarta. Iran, wacce ta zama ƙasa da COVID-19 ta fi tsanani a nahiyar gabas ta tsakiya, ta sanar da kamuwar mutum na farko a ranar 19 ga watan Fabrairu a birni mai tsarki Qom da ke kilomita 140 daga kudancin Tehran, babban birnin ƙasar. A ranar 20 ga watan Maris, Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO ta sanar cewa akwai mutane 19,644 da suka kamu, kuma wasu 1,433 suka mutu a kasar a sanadiyar cutar. Da farko hukumomin kasar ta Iran sun saka tsananin cutar, yayin da kasar take shirye-shiryen gudanar da zaɓukan majalisun kasar. Wannan shi ya dada yaduwar cutar, inji masana. Mutane masu koma daga kasar su ne na farko da aka fi samu dauke da ƙwayar cutar a kasashe kamar su Lebanon, Iraki, Kuwait da Bahrain. Wani sanata a Amurka mai suna Rand Paul ya tabbatar jiya Lahadi cewa ya kamu da cutar ta COVID-19, inda ya zama dan majalisar dattawa na farko da ya bayyana kansa. Gwaji ya nuna Sanata Rand Paul ya kamu da cutar COVID-19.
Matakin da Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ke ɗaukawa game da shirin bayar da tallafi zunzurutun kuɗi dalar Amurka $1.8 trillion a matsayin tallafin arziki, inda za a turawa akasarin Amurkawa da masu sana'o'i da suka durkushe sanadiyar cutar coronavirus ya samu tsaiko a jiya Lahadi. Manyan shugabannin sanatoci 'yan Republican da takwarorin aikinsu na Democrat da ke Majalisar Wakilai sun kasa cimma matsaya a taro na ba sabon ba da aka yi a jiya Lahadi wanda aka yi a ginin Capitol na majalisar wanda baicin wannan taro ba kowa ciki. Shugaban majalisar Nancy Pelosi ta faɗa wa manema labarai cewa ba a cimma matsaya ba akan batun tsarin bayar da tallafi da zummar karfafa tattalin arzikin Amurka wanda shine kasa mafi gawurta a duniya inda za a aike kashi 90 cikin 100 na Amurkawa da wuraren sana'o'i a Amurka don su jure wa matsalolin da suke fuskanta sanadiyar cutar ta coronavirus. A yayin da gwamnatin kasar Croatia ta umarci al'ummar kasar da su zauna a gida kuma ta hana mutane fiye da 2 tafiya tare domin kasar na fama da yaduwar cutar coronavirus. Sai ga wani bangare na kasar ya gamu da girgizan kasa mai karfin gaske da ya kai 5.5 akan ma'aunin Richter inda daga bisani aka yi ta samun hucin girgizan kasar a cewar hukumomi. Jami'ai sun ce an ga barna mai yawa a wurin da abubuwan tarihi suka fi yawa a Zagreb babban birnin kasar. To amma nan take babu wanda ya rasa ransa.
Ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto da wakilin mu na jihar Bauchi, Abdulwahab Muhammad ya aika mana akan bukatar ƴan Najeriya su ke rika sanya ido akan ayyukan da ƴan majalisa ke gabatarwa a mazabin su. Kiran ya fito ne a talon da hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOWA da hukumar yaki da almundahar jami'an gwamnati wato ICP suka shirya a garin Bauchi.
A jawabin sa, shugaban hukumar wayar da kan ƴan kasa na jihar Bauchi, Alhaji Nuru Yusuf Kobi, wanda ya wakilci shugaban hukumar na kasa, ya yi bayanin kan makasudin taron.
A bayyana wa mutane muhimmancin tsarin nan da aka yi na ayyuka da ake yi wa al'ummomi, wadda wakilan al'umma watan ƴan majalisun tarayya suke bayarwa a yi wa al'ummominsu. Inda misali aka tsara a cikin tsarin kudi, akwabin nan kasafin kudi cewa za a yi wa al'umma wasu ayyukoki, to ana son al'umma su gane cewa wannan ayyukokin nasu ne su sa ido su gani an yi su. Idan ba a yi su ba, to an ba su kofofi cewa suna iya tambaya ko kuma suna iya rubuto takarda ko kuma su zo su yi korafi wa hukumar ICPC don a bi bahasin wannan ayyuka da aka bada. Muna so al'ummomin su gane cewa wannan kudi ne nasu wanda gwamnati ta fito don a yi musu wannan ayyuka, ba kudi ne na ƴan majalisun ba. Saboda haka ba su ƴan majalisu ba za su dauke su a matsayin ayyukan aljihunsu ba.
Shi ko shugaban kungiyoyin fararen hula Malam Jinjiri J Garba ya buƙaci gwamnatin tarayya ne da ta soke ba da kudaden ayyukan mazabu ta hannuwan ƴan majalisa.
Bai kyautu ma gwamnatin tarayya su ba su wannan kudi ba, ya kamata ma a soke.
Me yasa ba ka so a ba su?
Yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu? Ba yanzu da na shigo wannan taro an bani yar takarda in cika. Ka san kwangiloli da suke tafiya a constituency dinka, ni ban sani ba. Ba za su fito gidan rediyo ko kuma su samu ƴan jaridu kamar ku su ce wannan abun da aka bani ba daga gwamnatin tarayya ne na kwato. Gashi ba zai zo ya faɗa ba.
Amma kiran da kake yi akan a daina ba masu ƴan majalisun nan kudi ba ganin dokan kasa ce aka yi.
Dokan kasan ba za a iya canja ta ba. In ka yi doka kuma dokan nan ba zai haifar ma da ɗa mai ido ba, ba za ka iya canja ta ba. Ai sun yi wannan dokan don raɗin kansu ne, don su raɗa su cika aljihunsu, ko ba haka ba?
Wakilai mata a wurin taron Hajiya Amina Dahuwa ta buƙaci gudanar da yarjejeniya kan irin ayyukan da suke buƙata a yi musu.
Mu mutanen da muke karkara mu san menene za a yi mana kafin a yi, saboda idan ba mu san me za a yi ba, in aka zo yi ba za mu sani.
Amma suna sa muku injinan yin taliya da keken ɗinkin, har ma mashin ana ba mata.
Shi wannan kuna kiransa family and friends.
Ba kwa ganin su ne?
Ta ina za ka gan su? sun shigo da daddare karfe 12 dare sun fita karfe 5 so yanzu dai abin da aka yi an riga an yi amma sai mu dan ma ci gaba duk dan majalisar da ya fito yazo yake neman guri'ar mu mata ba za mu zabe shi ba sai ya zauna mun yi a rubuce
dan majalisar dokokin jihar Bauchi mai wakiltar karamin hukumar DAS Honorable Musa Mantai ya tabbatar da kudaden ayyukan da ake baiwa ƴan majalisa domin gudanar da ayyuka a mazabin su
abin da na bayyana shine in an ce constituency project ne wannan dama gwamnatin tarayya ne take funding don ba shi member ne yake funding na wannan project din ba ko ka gina dama project din ne wanda aka ce me kake so a mazabanka in ka fada sai federal government su su funding to shi yakan zama constituency project ne saboda kowane dan majalisa shi ma zai haka a mazaban sa
su al'umma yanzu an wa musu da kai an san kudi ne wanda gwamnatin jiha ko na tarayya take ba ku ba na aljin ku ba
ni zato na shine mu mu hada kai da mu da su mu ga project da aka kawo a mazabun mu mu ga an yi shi saboda biyan bukatun jama'an mu
Abdulwahab Muhammad mu da Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaishe ka Abdulwahab na musamman madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin mu na Abuja a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu dake birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan kada a shafa'a muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan Abuja yanzu zamu shiga majalisar dattawan Najeriya inda wakiliyar mu Madina Dauda ta dauko mana zantawa da Sanata Muhammad Bima Inagi don fage bayanin gyara kudura-kudurar dokar hana shigo da na'urar samar da wutar lantarki wato generator
akwai matsaloli da yawa a ƙasa da ya bani dama cewa kawo wannan doka na farko abin da ke faruwa ƙasar mu da abin da Allah ya baka san da yanda manyan mu suke yi a nan ƙasar mu talakawa sun shiga matsala da yawa don lantriki shine ke kawo cigaba a ƙasa babu lantriki yana kawo matsaloli da yawa kuma abin da ke faruwa ƙasar mu Allah ya ba mu ruwa da za mu yi wanda Turawa suna kira hydroelectricity Allah ya ba mu rana da za mu yi amfani mu samu solar energy Allah ya ba mu iska ga habata a arewa ko a ina da za mu yi wind energy Allah ya ba mu gas a can Niger Delta da za mu yi thermal energy duk wannan muna zauna Allah ya ba mu free of charge kuma manyan mu da Allah ya sa su adda za su yi abu da talakawa za su jin dadi ba su yi ba so wannan doka na farko manyanmu suna yi wannan basu damu ba don su suna da generator a gidansu suna da generator office din su so basu damu talakawa su samu wuta kuma su samu ba in wannan doka ya tsaya su ma in basu gyara wuta ba ba za su samu wuta a gidansu ba ba za su samu wuta a office din su ba kowa ya zama daya na biyu generator da mutanen mu muna amfani da su yana kawo abin da ana kira carbon emission wannan carbon emission yana kawo dumama yanayi da yawa kusa shine turawa suna kira climate change bayan wannan yana kawo matsaloli a cikin mutane yanzu a ce akwai kansa akwai kidney failure akwai breathing problem yana kawo sicknesses different sicknesses da yake kawo har da mutuwa ma yana kawo wannan mutane mu basu sani sosai ba don baya kashe mutum boom kwana daya kadan ne yana kawo matsaloli a cikin jikin mutane wannan abu bai kamata ba manyan mu sun sani amma basu damu da talakawa ba in wannan doka ya tsaya ba za a samu generators da yawa a kasan mu ba don yanzu a cikin duniya duka Nigeria shine number 1 da ke amfani da generators
to yanzu za a hana shigowa da generator ne gaba daya
ba cewa za a hana shigowa generator gaba daya ba don akwai wajen suri da ya kamata dole su samu wuta kowane lokaci kamar asibiti din mu don in doctor yana operation kuma an dauka wuta fa ya za a yi kamar airport filin jirgin sama filin jirgin kasa jirgin ruwa duk wurare ya kamata suna da standby generator don in an dauka wuta amma in wannan dokan mu ya tsaya ba da dadewa ba ko wurare da za a ambata yanzu su ma ba za su samu generator as prime power ba za su samu a standby
to akwai tanajin da aka yi ne na daban matalaka din tunda babu wutan yanzu
na farko nace dokar din ba zai tsaya ba sai baya shekara daya
so idan shugaban
wannan lokacin ya sa hannu a doka zai dauka shekara daya kafin dokar din ya tsaya cikin wannan lokaci ya kamata gwamnati don su ma sun san cewa gidansu ba za su samu wuta ba a offices din su ba za su samu wuta ba so dole za su san yadda za su yi sai PSTN ya tsaya sosai a samu wuta yadda ya kamata a nan kasa bayan wannan akwai abinda turawa suna kira renewable energy clean energy akwai solar Allah ya bamu akwai inverters akwai UPS wannan za su yi amfani da su kamar in ka je babban kasuwa za a san yadda za a amfani da solar energy ba wannan ya samu rabin generator face my face kuma I pass my neighbor ba amma a samu babban solar energy da duk kowa zai samu amfani shi
a gaishe ki Madina Kungiyar Jama'atu Izaratul Bidi'a wa Iqamatus Sunna wato Jibwis mai hadkwata a birnin Jos ta gudanar da wa'azi na bunƙasa lamuran ilimi da ta saba yi a duk shekara a Abuja. Wa'azin ya zo daidai lokacin da ake cikin kalubalen cutar corona a Najeriya da ma sauran sassan duniya. Sale Shehu Ashaka ya dauko mana wannan rahoto.
Kungiyar Izala mai hadkwata a Jos ta nuna damuwa ga yadda Saudiya ta dakatar da bada visa ta umra ga dukkan kasashe da kuma takaita taruwa a masallatan harami na Makka da Madina saboda annobar coronavirus. A wajen gagarumin wa'azin kasa a Abuja, shugaban majalisar malamai na kungiyar Sheikh Sani Yahaya Jingiri ya buƙaci Saudiya da ta dau matakan barin duk wanda aka tantance ba shi da alamar cutar ya shiga don ibada a manyan biranen na Islama.
Wannan duniyar ba gidan tabbata bace. Kullu man alaiha fan idan kika ga da wayo da hankali da hangen nesa wanda yake kan wannan azafan ya ma kare da mai numfashin da baran numfashin wa zai saura to Allah ka taimake mu abu da haramun Makka da na Madina Allah muna tawali muna ladabi muna roƙonka ka fahimtar da shugabannin mu na mamlakatul arabiyyatus saudiya su bude mana haramaini a cigaba da tawafi Allah kana karban addu'o'i hatta tsuntsu in ciwo ya kama shi sai jinta ta kanka aba sai Allah ya warkar da shi
Izalade ta ce za ta ci gaba da wa'azin yada zaman lafiya da karfafa ilimi ga manya yara da maza da mata. Sheikh Ibrahim Duguri shine shugaban majalisar malamai na Izala a Abuja.
Kagan aka gina makarantar nan dan talaka zai amfana, dan sarki zai amfana, dan malami zai amfana, dan wanda ma ba malami ba zai amfana. To kaga wannan ya dunkule al'umma gaba daya, kuma fatan ko manufar ita ce wato gaba daya a gudu tare a tsira tare a samu kyakkyawar makoma ta aljanna, domin ba a samun aljanna din sai da ilimi. To kaga ko babu yadda za a yi a gina ilimi babu natsuwa. To saboda haka gina waɗannan makarantu da kuma yin tattalin abubuwan da zai sa ilimin ya tasirantu a jikin mutane, to shi ake koya wa jama'a kuma suke ta amsa kira kamar da kuka gani a halin yanzu.
Wani abu da Sheikh Abdullahi Umar Dalla Dalla ya nuna takeici a kansa shine tabarbarewa tsaro a Zamfara.
Yanzu wani abu da ake ciki a jahanmu sai ka ga kauye dan ta'adda ya taho ya ce mu magidanci ko mai gida ya ce muna son mu gana da iyalinka. Wallahi saboda lalacewa sai ka ji ya ce tashi ana ne miki a gana da ki. Wai gana ba ta fa'ida na da ita ta fa'ida aiki da ita. Wa'annan mutane Allah madaukakin sarki ka karya muna su, ka karya muna laban su. Allah madaukakin sarki kar ka sauƙa musu. Allah ka yi ya gaga da su. Allah madaukakin sarki ka damara da su. Allahumma arsil alaihim tayran ababil tamihim bi hijaratin min sijil faj'alhum faj'alhum ka'sin ma'kul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Izala dai ta nemi gudunmawa a wannan wa'azi da ya samu halartar wakilin shugaba Buhari Dr. Isa Alifan Tambi don gina ƙarin makarantu ciki har da jami'a. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
Toma Dalla, kuna sauraron shirye-shirye na musamman ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku daga nan Abuja, babban birnin tarayyar Nigeria. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Wannan jawabin ne daga gida, saboda kusan kowannenmu yana aiki ne daga gida domin mu taimaka wajen takaita yaduwar cutar coronavirus, wacce na san cewa ta shafi wasu kudi iyalanku. Ina son sanar da ku cewa yayin da muka fi bayar da PPE ko ga lafiyar ma'aikatanmu, muna sanar da cewa a wannan lokaci na taraddadi bukatar ku ta samun labarai na gaskiya daga wajen mu tana karuwa ne domin ku iya daukan wasu matakai na rayuwar ku. Saboda haka muna aiki tukuru don ci gaba da kawo muku shirye-shiryen mu a wannan lokacin. Mai yuwa kun ga wasu sauye-sauye a shirye-shiryen mu da kuka saba gani, sannan mai yuwa mu daina kawo muku wasu. Idan hakan ta faru, za mu sanar da ku. Ina muku fatan alheri da zama cikin koshin lafiya. Mun gode.
Thank you.
To Allah ya kyauta. A jihar Niger ta tsakiyar Nigeria, ana ci gaba da samun kalubalen yan bindiga dadi da kan shiga kauyuka su haddasa fitina da jefa zulmi tsakanin jama'ar da ba su san hawa ba balle sauka. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya aika rahoton nan da yake nuna aukawa kauyuka goma da yan bindiga suka yi.
A yanzu haka dai kimanin garuruwa guda goma ne al'ummomin su suka tsere suka bar gidajen su a sakamakon tashin hankalin yan bindiga masu garkuwa da mutane a yankin karamar hukumar Mariga ta jihar Niger Nigeria. Wannan dai kari ne akan wasu garuruwan da tuni dubban jama'a suka bar gidajen nasu a yankunan kananan hukumomin Shiroro da Rabi da ke cikin jihar ta Niger a sakamakon wannan matsala ta yan bindigar. Honorable Usman Musa Kasuwan Garba, tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger ne da ya fito daga yankin karamar hukumar ta Mariga, ya ce a yanzu haka dai suna zaune ne cikin wani yanayi na tashin hankali saboda wannan matsala ta rashin tsaro a yankin nasu, kamar yadda ya yi karin bayani.
Domin a gundumar kwatankwaro a kallon ba a kasar ba za a saka gari kusan guda tara ba wanda duk sun tashi sun bar garuruwa.
Sananin duk waɗannan yan bindiga sun watse garin.
Duk yan bindiga sun watse garuruwa dole ba dan Allah ba dan Allah dole sun bar garuruwa. Wanda aka shekaran jiya shine a Maundu ward din Biri kenan. An sace wajen mutum kusan 16 da mashin guda biyar duk an wuce su. Tashi hankali na shine ina ganin kaman gwamnati ma bata san muna cikin wahala ba.
Rundunar yan sandan jihar Niger dai ta ce tana daukar matakin magance miyagun mutanen duk da yake yan bindigar suna amfani da surmukun dajin da babu hanyar mota a wajen tafka wannan ta'azar, kamar yadda kwamishinan yan sandan jihar Niger Adamu Usman ya yi karin bayani.
Kamar ka duba wuraren da muke samun matsala, wuraren ne da ke da wuyan sha ne, ba hanyar mota, ba wani hanya in ba da mashin ba, ko mu ma yan kwatun da muke a wannan wuraren da mashin muke amfani da su. Saboda haka abinda za mu yi da shi ne za mu yi controlling domin mu san su ne, mu san kuma za su lokaci da za su hawo mashin din suna tare da mu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce lamarin ya dame ta matuka. Inji gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger.
Gwamnati ta dauki mataki kwarai da gaske akan za a yi, ba zan dogon bayani akan tsaro ba saboda in nayi dogon bayani kuma na riga na fallasa irin tsarin zamu da shi, amma dai ana kokarin da aiki yanda za a samu zaman lafiya a jihar Niger. Muna da damuwa kwarai da gaske a wannan kananan hukumomin, musamman a kananan hukumomin Rafi da Munya da Shiroro da Faiko da Rijau da Mariga, amma kuma gwamnati ta dauki mataki kwarai da gaske akan za a yi.
Yan bindigan dai na kara ta'azzara a jihar duk da matakin da hukumomin jihar suka ce suna dauka, da ma umarnin kai hari ta sama da fadar shugaban Najeriya ta ce ta bada umarni domin fatattakar miyagun a yan kwanakin da suka gabata. Mustafa Nasiru Batsari daga Mina a Najeriya.
Madalla ga ci gaba da kawo muku tambayoyi da kakakin sojojin Najeriya kanar Sagir Musa ya amsa a wani taro kan sha'anin tsaro da muryar Amurka ta gudanar a nan Abuja.
Ba ta yiwa don muna yaki mu ga mutane na wahala ko muna yadda za mu taimaka musu ba mu taimaka musu ba, amma duk wasu abubuwan za ku ga mutane ba su san da wannan ba, duk da yake muna kokari mutane din su sani. Ka gani, to irin wannan ya kamata mutane wa'anda ba su san wannan ba su ma ya kamata mutane su sani. Na san cewa ana wani sai a ci baya, wani sai a ci gaba, duk wannan yana ɗaya daga cikin yanayin nature al'adar shi wannan yakin. Misali, bari in baku misali, Russia tana ɗaya daga cikin yau bayan America, wataƙila Russia na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe waɗanda suke da ƙarfi na soji da makaman da komi, amma ta shiga Afghanistan shekara ta nawa tana yakin. Ta yi shekara tara daga farko ta gama, janyewa dai kuma wani ga muku gaskiya idan wani yana tsammanin cewa wai yakin nan zai zo kawai an gama shi ba a kara samu wani magana wai wani tarar zuma Najeriya yana tunanin shi bai daidai ba duk inda aka ce muku kasa ta shiga a tarar zuma har ya wuce lokal ya zama international bayan ya zama international wasu kasashe manya-manya ko kanana sun hada baki suna son abin ya ci gaba to sai an dage Allah kadai zai kawo karshen shi Allah ya taimake mu
da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan birnin Abuja a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina ke muku bankwana daga nan ofishin mu dake Abuja da fatan zamu yi lafiya salamun alaikum